Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Yayin da majalisar ƙasa ta sha alwashin baiwa hukumomin yaki da cin hanci da rashawa cikakken haɗin kai domin yakar cin hancin da yayi wa ƙasar Katutu, yanzu haka shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu ya ce har yanzu akwai sararuna a Kaba ta fuskacin nasara a wancan yaki. Masana harkokin tattalin arziki sun bayyana shakku dangane da ƙudurin gwamnatin Next Level na fitar da 'yan Najeriya miliyan 100 daga cikin ƙangin talauci a shekaru 10 masu zuwa, la'akari da kuɗaɗen da gwamnatin ta ware a ɓangaren da ke da alaƙa da talakan kai tsaye a kasafin kuɗin baɗi. Shehu Malami Ibrahim Khalil ya buƙaci al'ummar Najeriya da su yi wa ministan noma sabon nuno uzuri kan ikirarinsa na ci a ƙoshi da naira 30 kacal domin dillalin wada shi ya san kuɗin jariri. Duk dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Sauraro, assalamu alaikum. Khalid Shatima ne yake cewa barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin 'yan siyasa na ƙashin kansu bisa al'ada ta demokuraɗiyya, kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya ba da dama. Shugaban majalisar dattawan ƙasar nan Sanata Ahmad Lawan ya ce majalisun ƙasar nan za su bai wa hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa dukkanin goyon bayan da suke da buƙata domin ganin an kawar da matsalar cin hanci da rashawa da ke addaba ƙasar tsawon lokaci. A cikin kalaman da shugaban ya yi yayin taron haɗin gwiwa tsakanin hukumar EFCC da kuma makarantar ɗaukar horo kan aikin shari'a da aka gudanar a jiya Talata a birnin tarayya Abuja ta bakin mai taimaka masa nan musamman akan hulɗoɗin yaɗa labarai Israel Tabiyewo, Sanata Lawan ya ce ƙunshin majalisar na tara da ya haɗar da ita kanta majalisar wakilai sun yi shiri tsaf domin baiwa hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa kama daga EFCC zuwa hukumar ICPC dukkanin goyon bayan da suke da buƙata domin yaƙar wannan annoba da ke neman durƙusar da ƙasar baki ɗaya. Ya ce ƙalubalen da muke fuskanta a yau akan wannan matsala akwai buƙatar haɗa hannu waje guda domin dai kawar da ita, kuma dai ko shakka babu a shirye muke da yin aiki tare da sauran sassan gwamnati wajen kawo ƙarshen matsalar ta cin hanci da rashawa. Yana mai ra'ayin matsalar cin hancin ta yi wa ƙasar nan mummunan illar da ta kai ta shiga cikin al'umma, kuma dai wajibi ne a tashi tsaye a kan ta hanyar baiwa alƙalai da sauran hukumomin gwamnati haɗin kai wajen magance ta domin dai samar da wanzanjan ci gaba. Shi ma dai da yake jawabi shugaban hukumar ta EFCC Ibrahim Magu ya koka da cewar duk da irin ƙoƙari da suke yi wajen magance matsalar ta rashawa, har yanzu dai akwai sauran rana a kaba domin ana maganin ƙaba ne gefe guda kuma kai yana da kumbura. Duk da cewar an samu ci gaba wajen gurfanar da masu wacce mugunyar ɗabi'a tun daga shekarar 2017, Magu ya ce a shekarar 2017 mun gurfanar da kisa-kisai aƙalla 190 sai ko 312 a 2018 da kuma 882 a tsakanin watan Janairun 2019 zuwa watan Oktoba, kuma tsakanin shekara ta 2015 zuwa ta 2019 mun samu nasarar dawo da biliyoyin nerori daga hannun ɓarayin gwamnati. Har ila yau a tsawon wannan lokaci mun yi nasarar ƙwato kadirori da dama da suka haɗar da motoci, babura, filaye, gonaki da gidaje na estate, shaya-shaya na kamfanoni, albarkatun mai, plaza-plaza, otal-otal, gidajen mai, asusun bankuna da dama da kuma dai gwalagwalai da dai sauran muhimman kadarori. Amma dai da wannan nasara har yanzu akwai jan aiki a gabanmu domin matsalar har yanzu tana a zaman ruwan dare ne a ɓangarori da dama na al'umma. Magu dai bai gushe ba, yana mai cewar ya zuwa watan Satumba 2019 kotun koli ta gabatar da hukunci aƙalla da suka kai 52 sai ko 88 daga kotun ɗaukar ƙara da kuma 12 daga ɓangaren manyan kotunan tarayya, sai ko 5 daga babban kotun tarayya da ke Abuja da kuma 118 daga manyan kotunan jihohi, kuma an samu jumlar shari'o'i 838, kuma kimanin kuɗaɗen da hukumar ta yi nasarar ƙwatowa tsawon shekara huɗu sun kai naira biliyan 939 da miliyan 510, sai ko shari'o'i 1,636 yayin da ake da jumlar naira tiriliyan 1 da miliyan 280 a cikin shekaru 10 wato tsakanin shekara 2009 zuwa shekara 2019 a kalaman shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu. Matsala dai ta cin hanci da rashawa tuni shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce matakar dai ba a yi maganinta ba, to fa ko shakka babu, dole ne ake ta yin dawurwura a waje guda ba tare da talaka ya samu buƙatar samun ingancin rayuwa ba da kuma kai ga durƙusar da ƙasar baki ɗayanta. La Allah sanin illa da cin hancin yayi ga kyautata rayuwar talakan yasa shugaban kasa Muhammadu Buhari yin alƙawarin ceto ƴan kasa miliyan 100 daga kangin talauci a cikin shekaru 10. Sai dai masana tattalin arziki irin su Professor Kabiru Isa Dandago na bayyana shakkun yadda wannan mafarki zai iya zama gaskiya idan an yi duba da kasafin kuɗin farko da shugaban ya gabatar wa majalisar kasa bayan wancan furuci.
Gaba ɗaya Najeriya miliyan ne wani. Ai ba su kai miliyan 200 ba. To ana magana miliyan 100 kaso 50% ake kokarin fitar. To tayu akwai kuma wani kaso 20% da su ma suna cikin talaucin amma ana tanun wannan sai nan gaba za a kokarin fitar da su. Abin takeici ne kaga bangarorin da ya kamata a ba su muhimmanci wajen gina dan adam. A ce an yi kasafin kuɗi babu kikkiyar kulawa ga wannan bangarorin. Harkar ilimi, harkar lafiya, harkar koyawa mutane sana'o'i shi ne abin da yake bada abin da Turawa suke cewa human capital, wato gina dan adam. Idan kai suka ci da waɗannan abubuwa dan adam ba zai ginu ba, kuma shi dan adam shine babban kadara da kasa take zati alfari da shi. Idan shi bai kafu ba, kaji kana kokarin gine-ginen gidaje ko gine-gine tituna ko har bunƙasa harkar airport, harkar waɗannan abubuwan, sai ga mai amfani su. Baka da ginannan dan adam, gidannan kadara wanda zai iya sarrafa waɗannan abubuwan, wanda zai iya amfani su wajen more rayuwar shi. An bar shi cikin jahilci da cikin cututtuka da rashin lafiya da kuma fatara da talauci. To idan harkar ilimi musamman da kuma koyar da sana'o'i, wato skill acquisition, ba a ba su muhimmanci ba sosai. To kamar ka jefa bom ne a ƙasa, in kana so ka rusa ƙasa baka buƙatar ka ɗauki wani bom ka jefa musu ko wasu makamin bindiga ka je kana harba mutane. Koyi rusa harkar ilimin su. Ka rusa harkar ilimin wannan ƙasar, ka rusa ta, ba ta da wani tasiri sai yadda aka daidaita. To kuma ka za ka duba abin da yake faruwa kenan a Najeriya, kuma an ka duba jihohi ma waɗanda suka fi baiwa ilimi muhimmanci su suka fi ci gaba, wanda wasu ba ilimi muhimmanci su ne koma baya wajen wayewa, wajen koshin lafiya. Abin takaici ne da zaka ga budget irin wannan, ko da yake shi budget din ya zama kamar wani kamar wato wani abu ne wanda yake kawai ana yi ana yi, amma a gaskiyar magana in ka duba ɗaiɗaikun jama'a waɗanda suka san abin da suke yi da kuma waɗanda ma suke talakawa ne, babu wayewa kai sosai akan harkar budget din, zaka fahimci cewa mutane kamar sun dawo daga rikiyar tsarin budget a Najeriya ko na tare. Ba gani zata duk shekara an fito an ce ga budget ne an kai kundin kasafin kuɗi. To ƙarshen shekara zai zo sai kaga babu wani abu kan karewa wanda aka cimma. Duk kuma abin haka yake tun da aka fara demokuraɗiyya din nan, ba wai wai a wannan watan ne kaɗai ba, tun daga 1999 har zuwa yanzu abin da ake ta fama da shi kenan. To shi yasa mutane sai ga kamar sun dawo ma daga rikiyar shi kasafin kuɗin. Sannan idan ka zo ka dube shi sosai yanda ma aka yi na wannan shekara ɗin, gaskiya za ga muhimmancin da aka bayar ga ɓangaren irkarin expenditure, wato yau da kullum ya fi na ayyukan raya ƙasa. Kuma ko da an zo an ci an magana na harkar raya ƙasa, ai a budget ne harkar raya ƙasa muhimmanci maybe wajen 35% yana kan nan. In aka zo aiwatarwa din, za ka ga sun ayyukan yau da kullum din nan su ne ba za a yi sakaki a ga an kasa yin kowane ɗaya daga cikinsu. In akwai matsalar kuɗi sai abin ya huce a kansu, sai a kasa yi. Ana shirin za a yi wani titi, to amma an ɗan sami gazawar kuɗin da ake sa ran zai shigo, to sai a ɗan dakatar da wannan, a karkatar da kuɗin zuwa harkan yau da kullum.
Professor Kabiru Isa Dandago, masani a harkokin tattalin arziki. Wannan ta kawo mu gabar kalamin ministan noma Alhaji Sabani Nono akan furucin sa na cewa naira 30 ta ishe mutun ya ciye kuma koshi, wanda furta wancan kalamai ya janyo tocce kuce a tsakanin al'ummar kasa. Shehin Malami Ibrahim Khalil ya ce akwai buƙatar yiwa ministan uzuri tunda dai dillalin wada har kullun shi ya san kuɗin jariri. Hasali ma mai ɗaki ashe ya san inda yake masa zuba,
kuma shi yafi kowa sanin ma'anar maganar da yake nufi. Da abu na farko da ya kamata shine a nemi shi yayi ƙalin bayani da sharhi akan abin da ya faɗa. Idan ko baka iya samun sa akan wannan ba, abu na biyu da ya kamata shine sai ka je ka yi bincike wannan abin da yace zai ishi mutun ya ci abinci. Wani irin mutun ne zai isa? Wai ko ba zai ishe shi ba misali. Sannan kuma gaskiya ne hakan ne ko ba zai yiwu ba? In ka yi cikakken bincike ko ta hanyar ƴan jarida ko ta ina ka samu bincike cikakke, to haka shikenan sai a nuna masa cewa mun yi bincike kaza, ya tabbatar min da kaza, a rubuta masa. A aika musa, amma bai kamata a fito a ci zarafinsa ba. Na uku kuma kamata a yi wato kayo mutum hamzari, mutumin da yake cikin gwamnati. Ko yaushe mutanen gwamnati suna ganin abin da su suka gani, suna jin abin da su suka ji. To idan suka yi magana kamata ya ka ba su isasshiyar dama da lokaci. Bare wannan bawan Allah mutumin kirki ne, sannan kuma lokacin da ya minista nan kota shi da bai ba, da haka in subuta baki ce fa, to ya zaka yi da wannan, zaka zo ka kama shi ne subuta baki kuma iko akan ta ma tukunna.
To amma mallan sai ake ganin akwai tattaunawa da aka yi da shi a kafafan yaɗa labarai bayan wannan lafazi da ya na farko, wanda kuma ya sake jaddada dai wannan ikirari nasa kamar yadda kace uzurin wata kilba shi da ma ya sake bayani bai fito ta wannan bangare ba.
To hakko tunda an yi hirar da shi ya ƙara bayani, dole ne da wata hujja, domin ba jahili bane, kuma wanda ya aikin banki ya san yadda kuɗi suke, ya san yadda rayuwa take. Ai sai ka koma a duba, ni abin da nake kira shi ne, idan har muna neman canji, muna neman gyara, amma ya zamana mun tsaya kawai kullun zagi muka iya da cin mutunci, kuma duk lokacin da mutun yayi wata magana ba za mu tsaya mai masa kallon hamzari ba, za mu ci mutunci, to yaushe ne za mu iya samun canjin da muke nema daga irin lalatattun da suke shugabantar mu da ba masu?
Wala Allah wani sai ce al'ummar Najeriya abin da ya musu yawa, ga mari ga tsinka jaka an rufa boda kuma an ce ku ci abinci a 30, wannan ba zai fusata su ba?
Ah, ba wannan ba shine kamata ya fusata su ba, shin da aka rufa bodan nan sai su tsaya su duba me manufar gwamnati aka rufa bodan nan, sannan su kuma wace dabara za su yi? Misali Cuba an ji bata cikin kangi, amma mutanen Cuba sai suka yi wani tunani, galibi irin wannan idan an rufe irin waɗannan bodoji kamata ya mutane su nemi mafita. Mafita shine me zan iya yi da zai biya min bukata? Bai kamata kawai dan an zo an yanke maka hannaye guda biyu ka ci ka dinnin motsi ba, dan an ce an rufe boda sai ka nemo wata hanya za ka gamsar da rayuwarka ta hanyar mai kyau. Kullun abin da ya kamata ka fara yin kyakkyawan zato, in ya gagara abubuwa sun zama ba daidai ba 100%, sai kuma ka ce baka yarda su ba.
To amma mallan su ma shugabannin bai dace a ce suna da kyakkyawan zato, watakil bisa ga ilimin yadda al'umma take rayuwa cikin kangi, watakil su yi lafazan da zai sassautawa al'umma radadi da suke ciki ba?
Ta iya yiwuwa so yake yi ya nuna wa mutane cewa ku saba cin kaɗan, so yake misali mutane su koyi yadda za su tattalin arziki tunda suna cikin wani hali na matsi, to su koyi yadda za su sarrafa dukiyarsu ta hanya mai sauki, domin kullum abin da ake so ka iya alkinta dukiya, dole dai akwai wani abu da ya sa shi zai yi, da haka bai kamata a zage shi ko a ci mutuncinsa.
Mai kenan a ce ya koyi wani abu
ba, amma ya kalla sai a cewa 010 ko ana yin cewa kuma 20 ko a ce 110, daga wannan ya danganta da yanda mutum yake. Ni abin da nake kira shine kullum in dai muna son gyara, muna son canji, to mu fara yin hamzari tukunna, sannan mu hukunci. Yawwa, uzuri zaka ba mutane, in ba ma ba da uzuri ba za ko mutanen kirki da suka fi su nagarta suka zo, ko canji da yafi wannan canjin kyau ya zo, to me yawa mutane ba za su karbe shi yadda ya kamata ba, da an samu wani kuskure sai zagi, to mu wanda ba mu so kenan. Mu daina sabawa da sai mun ci mutunci za mu bayyana ra'ayinmu, mu daina sabawa da sai mun yi maganganu masu kaushi, duk wanda ya faɗi ra'ayin da bai mana ba mu nemo hanya ta hankali ta tunani mu bashi amsa ba sai da zagi da cin mutunci ba.
Shehin Malami Ibrahim Kalil da ke cin ta 2 a sha'anin siyasar duniya. Da wannan za mu dawo siyasar Kanawa da tambayan fitar sunayen da ake tsammanin gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya fitar domin nada su kamishinoni a Kano. Ta shafukan sada zumunta ake ta cece ku ce dangane da musamman mutumin zai wakilci karamar hukumar birni a cikin wancan kunshin sunaye, wato Honorable Muntari Ishaq ya kasai, musamman bayan sukar da Alhaji Hamza Zarmaye wanda ke a matsayin guda cikin dattawan jam'iyyar APC a dai wannan karamar hukuma. Matashi Ilyas Kogi ya ce ba za su lamunci sukan mutane masu daraja ba akan sanyi tsokaci dangane da abin da suke kallo shi ne mafita ga al'umma. Da kiran gwamna Abdullahi Umar Ganduje da ya kaucewa naɗin Muntari Ishaq ya kasan, yana mai ra'ayin dama waccar magana ma babu ita ko kaɗan, kitsa ta kawai aka yi domin hadasa rudani.
Domin ya zo ya taɓa mutuncin manyan shugabannin mu irin su mai girma Hamza Darma, irin su mai Murtala Ɗandawaki, irin su mai girma Sharu Baban Lungu, shirya tsaf domin kare mutuncin waɗannan mutane. Kuma waɗannan mutane da kuke zuwa kuna karewa mutane ne waɗanda suka cutar da al'umma, kuma komishinan nan da ake sa rai za a bashi ba za a bashi ba. Kuma wannan takarda ma da take fita ta boge babu ita, domin me mai girma gwamna ba zai fitar da takarda ya sa sunan wannan mutum ba. Ko ƙaramar
kai ne kake bayarwa?
Na ko ƙaramar
kai ne kake bayarwa?
Ba ni nake bayarwa ba, Allah ne yake bayarwa, amma wannan mutane sun cutar da al'umar karamar hukumar birni, sun cutar da al'umar kasuwar Ofohon Bay. Je na halarci Ofohon Bay, an yi addu'a a kasuwar Ofohon Bay domin kada Allah ya ba wannan mutum wannan mukami na komishina.
Ka ce waɗanda suke zuwa suke magana turo su, shikenan mutum ba shi da ra'ayin kansa sai ka ce
ba ra'ayin kansu ba ne, turo su ake suna
ke turo
su, waɗanda suke turo sun sani, kuma waɗannan mutanen ba su
kuma waye turo
ni ba a turo ni, kowa ya sani
ba su ba su da ra'ayin kansu,
ba ra'ayi ba ne, duk mutumin da zai cutar da al'umar kasuwa ba za mu yarda da shi ba. Akwai wajen da na shiga Ofohon Bay sai na kai Tanoji an zalunci mutane, kuma suna zuwa suna karewa suna cewa eh sun yadda an yanka wannan gurin, amma da yake har ya ake karewa sun yadda ba an yanka, wai an ba Hamza Darma rumfa, to a zo a nuna mana lamba noce, dai inda aka nuna mana lamba noce mu kuma
ne Hamza Darma.
Allah ya ji kan muhimmin gaji ba dan bai mutu ba, muhimmin gaji je ya ba da sanarwa ana magana a kot, dan aka cewa duk abin da aka je aka yanka Ofohon Bay in dai ya saba shara to sai su rushe shi.
Shi Hamza Darma bai karbi waccan rumfa da ake cewa an bashi ba,
mai girma Hamza Darma ya fi karfin ya shiga wannan badakala da wannan bada alaba da ake wasu suka shirya ta wannan mutane ba mai girma gwamna bai cancanta a bashi mukamin commissioner ba
idan kuma gwamnan ya amsa wannan koki naka ba ma ya dauka aka bashi commissioner ya kenan
alhaji gwamna fa yana jin maganar kuma magana muke ta sauro mai hana kiwa bacci mai girma shi aban ibran sharada ba goyen wannan tsarin mai girma shi aban sharada shugaban kwamitin tsaro na kasa bai yadda da wannan tsarin ba mai girma gwamna wayannan bayan Allah yan kofin bai da suke addu'a su ne ma addu'ar fatan alheri Allah ya saka kare lafiya
in sha tsawon lokaci gwamnatin za ta zo za ku yi kira akan ta ko ku ce kar ku yi abu amma ta tilama ku kasa a ido me yasa ba za ku zo ku gudu tare ku tsira tare ba
wannan gwamna ne ya fada wannan wani ne ya shiga daki ya je shirki shayi ya je tsara sanarwa wanda take ba haka ba amma mai girma Abdullahi Abbas mai girma gwamna sun san mai girma shi aban Ibrahim sharada shine jagora a karamar hukumar birni dan haka sauro ya hana giwa ya baci
To ma yayin da Iliyasu koki yake da wannan ra'ayi Mujibaji cewa dai ai hakurin da Muntari Ishaq ya kasan yayi shine dai yake bibiyar sa kuma dai babu yadda masu hasada suka iya da hukuncin Allah
bisa cancantar da ya gani Alhaji Muntari Ishaq ya dace ya dauko shi ya masa commissioner a municipal dan haka muke gaya mutane su yarda da Allah shi yake abu a baya Alhaji Muntari Ishaq shine mai girma gwamna ya hakura ya bar wannan takara ya hakura kura ya bar takarancin shugabancin karamar hukumar birni ya ce hakura a baya Alhaji Muntari Ishaq mai girma gwamna yake rufe kofa da shi ya aike shi kasashen arewacin Najeriya da kudancin nan
ka ce an ce karye takara mutumin da ake zargin sa da cewar bai bi umarnin da jami'a mata bayar ba na cewar kar akai jami'a kara ya tafi hasfurin court
ai mu ba abin da zamu ci wa Alhaji Muntari Ishaq mu alƙalataccen ɗan bakin kasuwa sai dai Allah ya saka masa da alheri mu mun yadda cewar biyayya da jagoranci nan mu karamar hukumar birni wallahi ya cancanta ya ci gaba da rikewa kuma mu ɗan bakin kasuwa naji wancan Hanza Darman da yake magana wai ɗan bakin naji Hanza Darma da yake magana cewar wai su ɗan bakin kasuwa ai ku ba dan a ce wani abu ba ku kun zama fa scrap a harkan nan an daina yayinku
tawa ne fa na karamar hukuma
wallahi in dai siyasa ce a karamar hukumar birni an daina yayinku ko ku bi Alhaji Muntari Ishaq ko kuma ku takwasa bakin ciki
a dole dama a batun shugabanci
ai ba daidai bane ku zo ku dinga hasada kuma naji wancan dan dawakin da kake ta magana zo ka gaya mana labarin yadda akai da kudin taki a municipal kuma wallahi in dai muna nan a Kano municipal wallahi ba za kai takara ba da yaddar Allah a Kano municipal muna godewa mai girma gwamna wannan jajircewar da kai da ayyuka da kake bisa sahalewar kananan hukumomi na sahale PS na kananan hukumomi Abbaladan Kailani ka ci gaba da kokari ka ci gaba da ba kananan hukumomi goyen baya domin ayyuka su tafi daidai a Kano municipal da
shi fa wannan mutumin da kake magana an ce jiya ma mai taballantana yau
ai jagoranci a karamar hukumar bin ko ku ba Alhaji Muntari Ishaq ko kuma ku tattara
ana jagorori guda biyu a gode
ai mun ba mu san wani jagora an ba Alhaji Muntari ba dan haka muke gaya muku municipal ta Alhaji Muntari Ishaq ne da babba babba dan agun da saba dan tata da dan bella a karamar hukumar birni ko ku yi sallah a masallacin mu ko ku fita ku tafi wani
masallaci an ce ba abin da saki na yan karamar hukumar birni sai bakin
ba yan karamar hukumar birni ne mu yan bakin kasuwa ne halattattu ba wai taka haye ba dan haka banda mu akwai wasu tsofaffi yan uwa na ko kuma iyaye na a ciki wallahi da sai in ce ma condemn a cikin harkar siyasa wayannan mutane
matashi Mujibaji a karamar hukumar birnin Kano Zami wakafi a wannan gaba albashi anan gaban mu komo mu kuma leka yankin dawakin kudu da warawa da muka jiya Abdul Jami yanka tsari a cikin jami'ar PDP na kalubalata wakilin sa a majalisar kasa kan rashin tabbaka abin a zo a gani na jin an talaka face bibi ta bukatar sarai
shi akan kujerar sa yake yin jami'a kowace jami'a i gani dan biyan bukatar kai ne jari hujja shi take kawo cikin jami'a ya ci zabe ya zauna a karkashin inuwan mutum ya ci a karkashin injiniya daga Tarabi Musa Gongoso ya ga gwamnati ta kafu ya zo ta Dr. Abdullahi Umar Ganduje saboda haka Mustafa Bala mai bukatar kai ne a kankin kansa
idan mai bukatar kai ne ake jin dumbin matasan wannan kananan hukumomi da yake wakilta suna ta madalla da irin yadda yake saman musu abun dogaro da
bari in gaya maka babu wani abu da yake yi a garmar hukumar dawakin kudu domin ma'azamu shigowar sa majalisa a yanzu yayi abin da Mustafa kwatar rabin 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 sa bai ba da taimakon yan jami'a
da sauransa sana'o'i da duk aka ji matasan suna ta godiya ba yan karamar hukumar dawakin kudu da wara bane
baya yi kai bari in gaya maka
ba ƴan kananan hukumomi
ba ƴan dawakin kuddawara bane ƴan Sokoto yake debowa bari in gaya maka Mustafa Bala dawaki
Sokoto yake wakilta
Mustafa
Sokoto yake wakilta
Mustafa Bala dawaki ina mai tabbatar maka in ya zabi gwamna Ganduje ya zabi dan majalisa mai wakiltar dawakin kudu mai gidan kwai ya zo ya zabi wayannan mutanen daga yau na daina a dawo da Mustafa Bala Mustafa Bala inda
ya yi gwamna saboda me yasa zaka zo ka ce kana cewa sai ya zo ya fito ya gaya ma wa ya zaba
to ai mu mun riga mun san waye Mustafa akan biyan bukatar kansa akan kujerar sa yake yin abin da zai yi mu muna mai tabbatar muku Mustafa Bala izo ya yi magana a gidan rediyon nan ya zo ya ce ya zabi Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya zabi mai gidan kwai yayi iya kokarin sa kamar yadda iya kujerar sa
sharadin na miya
sharadi ne mu mun riga mun san dan bukatar kai ne duk zargin da kuke masa yayi ko bai ba ku he ya zo ya janye
ma kai ba dan kwankwasiya bane ba dan haka duk abin da ya kai a gurin ka ba daidai
mu saboda mun sanyi ne biyan bukatar kai ce take kawo shi abu yana cikin
jagororin naku nawa ne ake zargin su da biyan bukata ce
muna da kyakkyawan jagora karamar hukumar dawakin kuddawara Dr. Dan Juma Mahmudu Yankadare har yanzu ne yana tare da Dr. Rabi'u Musa Gonkoso yana tare da
Jaruhu ce ba iya shigowa dawakin kudu ko warawa
Dr. Dan Juma Mahmudu Yankadare duk satin duniya asabar da Lahadi ya je ya ga da mahaifiyarsa kuma muna mai tabbatar muku in Allah yarda mu'azzamu shine mutumin da zai zo yi wujuwuji da duk wanda baya taimakon mutane a karamar hukumar dawakin kudu da warawa
matashi Abdulljami Yankatsari dan siyasa a cikin kwankwasiya yayin sai Allah ran matukul ladan wanda ya shigo domin jan hankalin shugabanni musamman a cikin jami'ar APC da sanya Allah a ransu domin yaudarar da ake musu yace ta yi yawa
mulkin hawa ba tawo kai ba zaba ku mukai amma yaudara ta yawa wallahi tallahi me dace ba a ce kamar mai girma gwamnatin jihar Kano ana maka kariyar islama da mataimakin sa ana ba da mana baki mugunta su ba da takarda ta wurin qur'ani a je a gina mana wurin qur'ani kaga kun kaga takarda nan amma wa a ce wai wani wai finance ya rike takarda nan akwai abun kunya a wurin wallahi tallahi
ma'aikatar kudi ce ta rike takarda
wai ma'aikatar kudi wai finance tun watan jin ka gani aka ce a je an yadda kowa da kowa ya sa hannu mai girma gwamnati ya ce ayi amma wai wani finance ana ce wa eji ko akan tajanar wannan abu wallahi abun kunya ne
tsarin gudanar da aiki na gwamnati kai an ce aje ai kuma dama kuna zaton ne za ku je kai ku je a dauki kudi a baku
yo ayo ake yawan abun tun da gwamnati Ganduje Karim Islam ya hawo wannan abun ake yaudaran mu
me isa kuke daukan sa a matsayin yau
yo yaudara ce mana kansu mu yan siyasa ne alma ta alqur'ani a ce wai ka zo wajen ka zabi mutum bai iya tsina na ma komi wannan hukumu sai wanda muka biya ma wani haraji a wannan takardar sai da muka biya 40,000 muka biya lan ansabi suka je suka ga wurin suka ce yayi cancanta kuma suka karatu wurin karatun alqur'ani karatun alqur'ani za a yi ko hotel zan yi ai ya kamata a ce mun samu wannan abu bare tunda duk gasa muna gani mu yi amfani da wannan dama musamman ga wannan jihar Kano ana kusan famfam din na gashi duk an ba mu shi ma na karatu ne na dole amma gashi yau dukkan amma
karatu ne na dole
ma ta kwara tsangaya din nan da aka kirkiro
tsarin da gwamnatin jihar Kano ta kawo domin ta bunƙasa yanda kuke gudanar da karatu kenan
shi fa amma yanzu har yanzu wallahi shi ma duk yaudar muke gani har yanzu tunda ni kaga famfam ina da su akwai na kuma kungiyar mu
duk me yasa kake kallon sa a matsayin yaudara
to in ba yaudara ba a ce karatun alqur'ani ai kamata a gawa a gama amma sai tunda aka ba mutum 20 a can wurin nan inda aka yi taron nan har yanzu ba mu ga wannan aka sai suka ce wai mu je sobe ku sauran to a ba mu an tantance mutum 13,000 yanzu a 13,000 ne duk duniya an sa an ba mu kaga famfa din nan cewa ake mai girma gwangwana ya baka buhuna na shinkafa da na gero da waye ashe duk buhunan shiri ta ne wallahi tallahi
je sobe din su ba su ba ku bane
yo duk mutane kowa ya je yanzu karshe ma ana cewa shi shugabanci ana neman a kwace shi daga shi gwani Yahuza mu kuma shi gwani Yahuza shine bacin Qur'ani muka sani kullum shi muka sani a yanzu gashi shi kan sha da jama'a tunda shine bacin Qur'ani shine dan uwan mu amma kuma gashi shi ma
dan kawai saboda yana dan uwan ku makarancin Qur'ani gwamnati kuma lalle sai shi zata ba tsari ya gudanar
to ai ta gwamnati haka to take yi ai da wannan ake da su take fakewa tana cewa tana taimaka mata Qur'ani kuma ba haka bane yaga mu dai a tsoron Allah mu mai girma ko mu
gwamnatin da ta gaza dai ta wannan fuska
mu dai gwamnati wallahi ta gaza ta wannan fuska gaba daya kuma ana cewa ilimi dole matan Qur'ani ko mun yadda mun ba da goyon baya kuma haza maka komai ai ba kyau irin wannan
alaran matukun ladan mu koma wata magana ta sa'in sarar ta barke a tsakanin al'umma karamar kuma binnan Kano dangane da tunanin damin tarihi shake ya kasai a matsayin guda cikin kwamishinoni da ke kunshin gwamnatin Kano Abdullahi Umar Ganduje mun jiyo tsohon kakakin majalisar wakilai na kasa Right Honorable Gali Umar na Abba na kira ga shugabanni da su ma dai su zamanto masu adalci domin hakan ne kadai ke haifar da nasara da kuma ci gaba magana dai yake yi akan tunanin taba mutane masu muhibba a dai wannan karamar hukuma
na farko ganin ku tare da honorable Sha'ban wani abu ne wanda yake ni kullun nake akan sa shine a dinga yin adalci a cikin siyasa zalunci baya kaiwa Allah madaukakin sarki yana da wani mizani shi wannan mizanin yana bin duk inda ake zalunci wallahi ko ba dade ko ba juma wannan mizanin sai ya kawar da shi haka kuma yana da wani mizani wanda shi kuma duk inda ake yin adalci ake gaskiya ake taimakon jama'a to wannan mizanin kullun taimakon wannan tsarin yake gwamnati. Saboda haka abinda nake kira anan shine ni bana rigima da kowa, kuma bana tsammani waɗannan mutane da muke tare da su suna rigima da wani, saboda su ba kananan ƴan siyasa bane, manya-manyan ƴan siyasa ne. Alhaji Hamza an yi NEPA da shi, an zo an yi PRP da shi, an zo an yi SDP da shi, an zo an yi PDP da shi. Ga Alhaji Dauda nan shi ma haka, ga Alhaji Sarki Labaran nan shi ma, NEPO, MPN, NRC shine organizer na farko na PDP. Duk inda aka ji aka kafa PDP, wallahi shi yaje ya kafa ta a jihar nan. Amma ya ce wai irin su da sauran mutane a dinga musu wulakanci, a dinga daukar su a siyasa, su ba komai bane. Wannan abin bakin ciki ne, ya zama wai ba girma a cikin siyasa. Siyasa tarbiyantar da mutane take. Saboda haka ni ban yadda da zalunci ba, ba ma a municipal ba, ko a ina ne. Zalunci na siyasa bai wuce a shaƙe jam'iyya a ce wasu mutane ƴan kadan sune shugabanni, su za su dinga yin duk abin da suka ga dama a siyasa ba. Yanzu ka dubi kasuwannin me yanda ake kassara su. Saboda haka duk wanda yake ganin wai yana wata kujera ta mulki, to ya sani cewa akwai wani babban mai mulki sama da shi, shine Allah madaukakin sarki.
Right Honorable Gali Umar na Abba, tsohon kakakin Majalisar Wakilan Najeriya.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Nasir Salisu Zango ne jagoran shirin, akwai madadin dukkanin abokan aiki Ibrahim Isaac dan uwa Rano Salisu Baffayo, Adam Suleiman da Ummu Suleiman Sagagi, Khalid Muhammad Shatima da na gabatar, nake cewa huta lafiya daga nan Freedom Radio, muryar jama'a.